بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أسأل بركة mutanen wannan gari mai daraja, mutanen Katsina, nai mana barka da arzikin haduwar fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan asibitin gwamnatin tarayya. Teaching hospital ne? To, asibitin koyarwa da ke nan Katsina. Malaminmu Ustaz Dr. Professor Mansur Isa Yalwa, Allah ya saka da alkhairi, ya gabatar da lecture mai muhimmanci, mai kuma ratsa zuciya, mai kuma fa'idantarwa sosai. Aka ce na gabatar da ta'aliki a bayansa, da ina ganin dukkan abubuwan da ya ambata ba sa bukatar kankaɗe da rairaya, amma tun da amin wannan umarnin zan ƙara da wasu abubuwa kaɗan, ba masu yawa ba. Abu na farko, rashin lafiya dalili ne da yake nuna cewa ita lafiya ni'ima ce daga cikin nemomin Allah. Wanda bai san rashin lafiya ba, to bai san ni'imar lafiya ba. Kamar yadda wanda bai san tashin hankali ba, bai san ni'imar zaman lafiya ba. Don haka masu lafiya, mu ji tsoron Allah, mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'ima ta lafiya. Ka iya cewa in ban da musulunci, babu wata ni'ima daga cikin ni'imomin rayuwa kamar ni'imar lafiya. Shi musulunci na ce in ban da musulunci, saboda shi musulunci marar lafiya yana cin moriyarsa har yana rashin lafiya. Amma in ka ɗebe musulunci, to duk wani amfanin rayuwa tsayawa yake ga marar lafiya cak. Idan mai mulki ne, mulki ya tsaya, an ɗora wakili. Idan mai kuɗi ne, hada-hadar kuɗi ta tsaya, kashe kuɗi ya tsaya, sai na sayan magani, nan ma ba shi yake kashewa ba. Harkoki shi dai a wajensa sun tsaya. In mai ci ne kamar gara, ci ya tsaya, ba zai ci ya sha yadda ransa yake so ba, sai gwargwadon abin da jinya ta karɓa. Idan jinyar ta ga dama, ya zama sai an ɗura masa ma, ba zai iya cin komai ba. Idan mai mata ne, matar baya bukatarta, baya sha'awarta, baya son wani abu a wajenta, babu abin da yake nema, yake bukata sai lafiya. Idan mai ƴaƴa ne, ƙarshe ƴaƴan nasa ma da iyalan nasa su gaji da shi, ya bukace su ma bai same su ba. Wani bawan Allah marar lafiya ya rasu, Allah ya ji kansa da rahama, wata rana musamman ya sa aka nemo ni, na zo ya ce akramakallahu, ya taro min iyalansa da matansa da ƴaƴansa, ya ce kai musu fada. Yace ina kwance a nan, idan na bukaci fitsari sai an ɗaga ni, an kai ni ban ɗaki na samu na yi fitsari, amma sun gaji da ni yanzu. Yace wallahi malam, ina yin awa uku, ina yin awa shida a cikin ɗakin nan ba wanda ya koleko. Yace zan bukaci ko ta window wani ya leko in gaya mashi bukatata, ko yatsa na ɗaga ya san ina da bukata, a shigo na faɗi bukatata, yace wallahi sai na awa 6 ban ga wulgawar mutum ba yace haka zan yi fitsari anan a kwance ne bayan gida anan a kwance na hakura da tsamina da warina har sai lokacin da Allah ya kado hankalin wani ya shigo ya zambi ya same ni kuma samu na a wannan halin ba zai sa an ji masa canza ba saboda sun gaji da ni mallan rashin lafiya jarabawa ce to idan kana da lafiya ka gode wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ithnatani maghbunun fihi ma kathiru minan nas as-sihhatu wal faragh abubuwa guda biyu da yawa daga cikin mutane an buji hancinsu an ci da rabansu akan abubuwa guda biyu lafiya da samun dama da yawa suna da lafiya ba su san amfanin lafiya ba sun lalata lafiyarsu a yawon banza a shirman banza ba su yi ibada ba ba su nemi ilimi ba ba su yi sana'a ba ba su nemi lada ta kowace fuska ba ba su taimaki kowa ba ba su taimaki kansu ba kuma awoyinsu suna wucewa damar tana karewa duk wanda yau ta wuce masa bai hasala komai ba to waɗanda suka wuce da shi yau suka hasala wani abu sun wuce shi sun ci rabansa za a waye gari kun shekara 40 kai da wani kana zaune a nan yadda ya barka shi kuma ya ci gaba ya zama wani abu wani bawan Allah muna aiki da shi a waje daya na samu tafiya makaranta na je makaranta na shekara 5 na dawo na je NYSC na shekara 1 na dawo aka tura ni wani assignment na shekara 1 na dawo shekara nawa shekara 7 na dawo sai akai posting dina wajen da nake da da naje ina shiga staff room na yi musu sallama aka gaggaisa sai yace gafata mallam idan baka manta ba a wannan bencin ka banni wallahi haka yace mun yace gafata mallam idan baka manta ba a wannan bencin ka barni kuma haka ne nan yadda na bar shi da takaddun sannan akan wannan bencin yace ko transfer ba mun ba to wallahi wani haka rayuwa take masa yana tsaye tak wasu kuma suna ta tafiya manzon Allah yayi gaskiya da lafiya da samun dama in dai Allah ya maka arzikin su to kar ka bari a yi banda kai ta haka lafiya ni'ima ce abu na biyu daga cikin gatar da musulunci yake wa marar lafiya shine idan Allah ya jarrabe ka da jinya to babu wani abun da ka saba bautawa Allah da shi yana baka lada lokacin da kake da lafiya face zai ci gaba da ridin bayan baka da lafiya idan kana da lafiya kai mai yawan nafila ce ta sallah yini da dare kai mai yawan azumi ne kai mai yawan zumunci ne kana ziyarta na ƴan uwa kana yin zumunci kai mai da'awa ne mai karantarwa ne dukkan ayyukan da kake na alkhairi na neman lada to idan Allah ya jarabe ka da jinya ya zama ba za ka iya wannan abun ba to za a ci gaba da rubuta maka wannan lada duk lokacin da wannan aikin lada ya zagayo maka kana kwance baka da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya za a ci gaba da rubuta masa aikin da yake lokacin da yake da lafiya aikin da yake lokacin da yake zaune gida ba halin tafiya ba za a ci gaba da rubuta masa lada wannan ma ka iya cewa yana daga cikin ni'imar lafiya yana daga cikin kuma rangwamen marar lafiya yana kuma daga cikin saukin shari'ar musulunci ga wanda ya san dadin musulunci don haka kai aiki yau don wannan aiki ya yi maka amfani gobe ba washe yana cewa alheri ga dan bacci idan ba ka yi to ran da ka kwanta ba za a rubuta maka ba amma idan kana yi to in ka kwanta za a ci gaba da rubuta maka shi yasa in ba ku manta ba a farkon ta'aliki na nake cewa duk ni'imomin da Allah ya yi wa bawa na rayuwa in ka ɗebe musulunci ba ni'ima da take ta lafiya. To daga cikin dalilin cire musulunci a ciki shine gashi yanzu musuluncin ladan sa yana ci gaba da gudana a gare ka baka da lafiya. Amma komai naka na rayuwa ya tsaya mun banda wannan. Sannan na uku dukkan wanda Allah ya jarabe shi da rashin lafiya kuma har ta kama ya yanke shawara zai nemi magani. To a nemi magani da halal. Kuma a nemi magani na halal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum. Allah bai sanya warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba. Wasu sun tambaye shi dangane da giya. A iya magani da giya? Yace innaha laysat bidawa'in innama hiya da'un. Giya ba magani bace, cuta ce. Da haka ba a magani da haramu ko da najasa ko da abin da Allah ya haramta cinsa ko ya haramta shansa, ba a magani da shi. Balle biyan bokaye ko duba tsafi sihiri da duk wata hanya ta tsubbu wai don neman lafiya ba za ku jita da Allah ba. Ka kwammace ka mutu da imaninka akan ka nemi lafiya da shirka wa Allah madaukakin sarki. Abu na hudu na kusa da ƙarshe, mu sani cewa in ka ji an ce magani to dan cuta ake shansa. Duk wanda ya sha magani ba dan cuta ba, to cuta ya sha. Idan jinya ta same ka sai ka sha magani, amma lafiyar ka kalau to kar ka sha magani. Ina faɗin wannan saboda idan ka kula da yawa masu afa ƙwaya ba dan jinya ba haukacewa suke. Akwai masu allura ko a dantse, dantsen ya rube su koma cinya, cinyar ta rube su koma kaza, ba jinya bace ba ta same su. Suna allura ne don wata bukata ba ta rashin lafiya ba, allurar sai ta zama ta ciwo. Wasu masu haukacewa ƴan shaye-shaye magunguna ne suke sha. Magungunan da aka tanade su musamman don maganin wata cuta, su kuma sai suke sha ba tare da cutar ba. Don haka sai yake zame musu jinya. Akwai magunguna waɗanda masu harkar magunguna suka tsera su, suka sana'antar da su don ɗauke ciwo kai tsaye daga zuciya. Kamar magungunan tramadol, wanda an yi shi ne don ya ɗauke ciwo kai tsaye daga zuciya. To sai ake ba da shi ga waɗanda suke da rauni mai tsanani, wanda magunguna da suke tafiya kai tsaye zuwa ga ciwo ba za su yi musu aiki a daidai wannan lokacin ba, saboda zafin ciwon ya wuce haka. Wanda a je daga zuciya, daga source a ɗauke ciwon, to sai ya zama magani shi kuma. Idan ya je zuciya ba iya ciwon yake ɗaukewa ba, yanayi wa zuciyar ne ɗiban karar mahaukaciya, sai ɗauke har da damuwa. An gane? Da suka gano cewa idan ka haɗi biyu ko uku ko huɗu, damuwa tana tafiya, kuma damuwa na ba wanda yake santa. To sai ya fi son ya ji rayuwarsa kawai garau. Ko yaushe ba baƙin ciki ba damuwa. Kuma zai yi abubuwansa successfully ba tare da ya san matsala ba. Ba gajiya ba wahala. Inda ba jinya bace ta sa yake sha, sai ya haukace. Kuna ina wani mutumi ya zo gidansa da wasu ƙwayoyi, ya ajiye a durowa. Matarshi a buɗe-buɗenta ta ɗauki ƙwayoyi, ta tambaye shi wannan maganin menene? Sai ya ce mata na ciwon haƙori ne. Shikenan sai ta rizabin wannan amsa a zuciyarta. Wata rana ko sai Allah ya jarabe ta da ciwon haƙori, ta tashi da ciwon haƙori baya nan shi, kuma ta ja durowa ta ga akwai sauran ƙwayoyi maganin haƙori. sai ta hadi guda biyu. Bayan wasu ƴan mintuna sai ta ji lafiya ta ishe ta. Eh sosai kuwa, abinda zai faru kenan ai. To ba da ba problem. Sai ta dauko wanki. Ta wanke kayanta. Bata gaji ba ta wanke na ƴaƴanta. Bata gaji ba ta wanke kayan mijinta. Bata gaji ba ta wanke zannuwan gado. Ta wanke bargo. Ta dauko katifar gaba ɗayanta. Ta jike ta da ruwa. Ta wanke katifa. Bata gaji ba ta dauko tsumma ta yi masa kumfa. Sai ta hau wankin gida. Me gida ya dawo ya ga gida kata-kata da wanki. Ya ga matarsa kuma ta sha ɗamara sai wankin bango take. Lafiya. Ta ce lafiya ƙalau. Yau da aiki nake ji. Kika ce min haƙorinki yana ciwo. Ta ce eh wannan maganin naka na sha. Ya ce inna lillahi. Hatta a wajen masu magani idan zaka sha magani babu jinya to cutar da kai zai. Akwai wani magani kurkura ya zo muku nan? Da Allah wannan magani ne. Ba magani ba ne. Lafiyarka ƙalau fa, wai sai a ce maka ga kurkura. Maganin me to me ya same ka? Wannan asalin alamar shan ƙwaya kenan. Mutum lafiyarsa ƙalau yace zai sha magani. Ka jijjiga ka kurkura sai ka zubar. Kawai sai ka zube. A ɗebe ka a jikkace. Aje a zubar wa iyalanka kuma sai ga riwaya ka ce wallahi sai na ji garau. Za ka ji garau mana wannan wahalar da ka sha me zai hana ba za ka ji garau ba? To ƙwaya ce ba magani ba ce ba. Magani sai inda cuta ake shan magani. In babu cuta aka ce za a sha magani za a shiga har hidimar ƙwaya da hauka da bata. Jama'a an fahimta? Don haka yana da kyau mu kiyaye wannan bangaren, mu kiyaye hankulanmu. Sannan wani lokacin ana wasa da hankalinmu. Wani lokaci masu yawo da wheelbarrow ko masu yawo da mota suna tallan magani ko whatever, za ka ji suna ta bayanan matsaloli. Suna ta bayanan matsaloli mai ciwo kaza, in kana jin kaza, in har sai an sa ma shakku akan lafiyarka. Sai ka zo ka fara jin cewa anya ko to ba ina da lafiya kuwa? To kar ka bari ya zama wani ne zai baka labarin baka lafiya. Wannan matsala ce. Na ƙarshe an ce mun lokaci yayi. Na ƙarshe duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da kula da mara lafiya yana daga cikin sauki na shari'ar musulunci. Ku sani cewa idan kana kula da mara lafiya to musulunci yanayi maka rangwame a kan abinda barin marar lafiya don tsayar da shi zai cutar da marar lafiya. Da musulunci zai maka rangwame a kansa. Kamar sallar jami'i. Likita da yake tiyata, ko zai shiga tiyata, ana bukatar da gaggawa, baya cewa an kira azhar, sai ya je masallaci ya dawo. Kai abinda ake bukata a zahar da la'asar suna iya haduwa a jam'insu. In ka gama sai kai jam'insu ko da lokacin la'asar ne. Ka ceci wannan rayu. Ci musulunci ba da zafin kai ake yin sa ba. Ko kuma nurse wadda aikinsa shine bawa marar lafiya magani. Ko kuma cire ruwa ko canza drip wa marar lafiya. Ko tsayar da shi. Ko yi masa allura. Ko karɓan wanda za a shigo da shi daga wajen likita yanzu zai tsara masa wajen kwanciya. aikin sa ne wannan to baya cewa an kira sallah bari ya tafi sallah wani yazo drip din sa ya kare jini ya fara haurawa nas baya nan ya tafi sallah idan wani abu ya faru baka da uzuri kace ka tafi sallah don musulunci bi maka umarni da wannan ba a daidai wannan lokacin wannan aikin naka to musulunci shi ya sassauta fuffikin sa kuma ya tsara maka yaya zaka gyara al'amarinka hakan nan wanda yake gadi marasa lafiya yake kula da shige da fice wala Allah in ya ji wani yana ihu zai je complain wala Allah wani zai shiga zai cutar da mara lafiya zai tare da sauransu wannan baya cewa yau juma'a bari ya tafi sallar juma'a sai bari ya je juma'ar da baya duty juma'ar da yake duty sai ya ajiye juma'a marasa lafiya suna da wannan haƙƙin in musulunci zaka yi to musulunci yana da rangwame a wannan bangaren muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya mai amfani muna roƙon Allah marasa lafiyan mu ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya matattunmu Allah ka gafarta musu mu idan mutum ta zo Allah ka sa mu cika da imani وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيوانا المجري ألبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت سنة يوم جانا كودا منتي ni da abin da fadi kusan malamai na ga sun fada ba abin da suka rage yayi komai sun yi to dan haka ni dai kira na bai wuce abuwa guda biyu na farko ni ina kira ne ga likitoci da su malaman jiya dan Allah su nemi wannan lecture tun daga farkon ta har ƙarshe su zanna lokaci lokaci suna sawararta zata amfane su zata amfani al'ummar da suke mu aiki wannan muhimmin aiki dan dukkanin mun san ana samun kurakurai wajen abin da ya shafi aikin asibiti ko kuma aikin da ya shafi lafiya wani lokaci abin da ya kamata a yi mara lafiyan ba shi ake mishi ba so lecture nan tun daga lecture ta prof da shi malam da ya zo a ƙarshe kusan duk ta hada komai insha Allah idan aka saurari wannan lecture da natsuwa da fahimta to insha Allah za a samu ci gaba za a samu hanyoyi na ƙara kula da rayuka a asibitoci da sauran wurare balle kuma yanzu da mun zo cibiyar likitoci ana yi inda muna teaching hospital to kusan kowa akwai to insha Allah in aka dauki wannan shawara aka dauki wannan matakin insha Allah za mu samu nasara kuma za mu samu ci gaba sai abu na ƙarshe mamadin al'umma mu baki da na wannan yankin da duk wanda suka halarci wannan karatu ni ina godiya ne ga wa'annan malamai namu domin mun ji gwalagwalai da nasihohi wanda za su iya shekaru da yawa muna ta maimaita muna ji ba mu koshi ba kuma ba mu gaji da jin ba dan yanzu abubuwan da muka ji yanzu in aka ce za a zanna a rubuta su
to Allah kadai ya san lokacin za a dauka ba a gama rubuta abin da muka ci ba. Dan haka muna addu'a cewa waɗannan malamai namu Allah madaukakin sarki ya gafarta wa magabatansu.
Amin.
Allah ya shirya zuriyarsu.
Amin.
Allah kuma ya maishe su gidajen su lafiya.
Amin.
Wannan aiki wanda suka zo suka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya a ma'aunin su. Kuma muna roƙo dan Allah lokaci lokaci a rika samun irin wannan lokutan ana bamu. Muna roƙo lokaci lokaci ba ma cewa kullun amma dai lokaci lokaci indai an shigo katsina indai an shigo to koda minti 30 ba ma cewa awa 1 ko mu ce awa 2 koda minti 30 muka samu mun gode wannan shine roƙo da kuma shi da kiran mu Allah ya sa da kiran nawa ya samu to alhamdulillah Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka ji wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوام سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله to lura da lokaci ya tafi ina so in yi amfani da wannan dama in mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko wanda karkashin yaddarsa da amincewarsa ne wannan muhadara ta gudana a wannan masallaci da sunan wannan masallaci na jami'una na Zainab dake wannan unguwa sunan al'ummar da suka bada hadin kai suka bada goyen baya aka hadu aka tattaru aka saurara sunan al'ummar mu gaba daya ta wannan gari ne albarka muna godiya na farko ga su waɗanda suka zanta hanyar su ne wa'innan malaman suka kawo mana wannan ziyara Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara ainihin ba su daman ci gaba da ire-iren wa'innan ayyuka sannan su da suka amsa gayyatar mu suka zo Allah ya saka musu da alkhairi mu da muka saurare su Allah ya samu amfana muna cewa duk wanda ya bada gudunmuwa ko wace iri ce Allah ya shiga cikin al'amuransa Allah ya saka mushi da alkhairi Allah mai da kowa idan salafiya masallacin na Nana Zainab ina fatan samun ire-iren waɗannan muhadarat din da zasu taba rayuwa da addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ina sallah